Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da Allah da kuma niya. Kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to sai su dandangwala voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta baiwa ƴan banga gudunmuwar babura har 90 domin inganta matakan tsaro a wasu ƙananan hukumomi uku da ke ci gaba da huskantar barazanar tsaro. Sai kuma shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Gombe da ya sha da ƙyar hannun matasa. Sai kuma mu kawo muku shirin Usman Ahmed Kabara na nakasa ba kasawa ba, kana muna dauke labaran da suka dauke hankulan jaridun kasar Ghana, daga nan sai sakonnin da ku ma sauraro kuka aika mana. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gayawa wasu manyan jami'an tsaron kasar cewa wato siyasa ce ta sa wasu kotuna suka dakatar da ikon zartaswa da ya amfani da shi kan batun shigowar baki, sannan ya gargadin cewa babu tabbas kan yanayin tsaron kasar muddin babu tsauri a sharuɗin shigowa. Muna cikin haɗari saboda abin da ya faru, a cewar Trump, a taron da aka yi na ƙungiyar manyan jami'an tsaro na manyan birane a lokacin sanyi a Washington. Ban taɓa son in kira wata kotu marar adalci ba, don haka ba zan kira wannan kotu marar adalci ba, a cewar Trump, duk da yake har yanzu kotun bata yanke shawara kan batun ba. Trump ya ce da alamar kotunan na siyasa a nan, idan da za a iya nazarin takardar sannan a yi abin da ya dace zai taimaki ɓangaren shari'a sosai, in ji shi. Wata kotun ɗaukaka ƙara da ke San Francisco ta ce mai yiwuwa ta yanke hukunci kan koshin alƙalin kotun tarayya na da hurumin dakatar da umarnin hana shigowar mutane daga wasu ƙasashe 7 masu rinjayen musulmi wanda Trump ya bayar.
Wani alƙali a Rasha ya yanke ma wani fitaccen jagoran ƴan adawa mai suna Alexis Navalny hukuncin dakatarwa ta koyon darasi na tsawon shekaru 5. Bayan da aka same shi da laifin almundana, al'amarin da zai hana shi yin takara a zaben shugaban kasa da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. Navalny, wanda ya dage cewa bai aikata laifin ba, ya ce zai ɗaukaka ƙara kuma zai kara da shugaba Vladimir Putin, muddin Putin ɗin ya nemi wani ƙarin wa'adi. Ba mu amince da wannan hukuncin ba, cewar Navalny, bayan da aka yanke masa hukunci, ina da ƴancin shiga takara bisa ga tanajin da kundin tsarin mulkin ƙasa. Kuma zan yi hakan, a cewarsa. Navalny ya zargi jami'an gwamnatin Rasha da yunkurin hana shi yin takarar shugaban ƙasa ne, yana mai cewa wannan hukuncin ba wani abu ne illa wani saƙo ne mai nuna cewa suna ɗauka ta da magoya bayana da irin mutanen nan ne da ke ra'ayinsu a matsayin masu haɗarin gaske a gare su.
To, karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan majalisar dokokin Somalia sun zaɓi sabon shugaban ƙasa jiya Laraba, wanda tsohon firaminista ne mai takardar izinin zama ɗan ƙasa na Amurka da kuma Somaliyar. An ayyana Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmayo, a matsayin wanda ya ci zaɓen bayan zagaye na biyu na ƙuri'un da ‘yan majalisar dokokin Somaliya suka kaɗa. Farmayo ya ci mafi yawan ƙuri'un da aka kaɗa a zagaye na biyu, ta yadda ya tsere sosai mashugaba mai ci Hassan Sheikh Muhammad da kuma tsohon shugaba Sheikh Sharif Sheikh Ahmad. Muhammad ya amince cewa ya sha kaye bayan da aka kammala ƙidaya ƙuri'un, sai wani taron jama'a a wani sashi na filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Mogadishu ya ɓarke da ihun jinjina. Shaidun gani da ido sun gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an ɓarke da shagulgula da harbe-harben bindigogi na murna a kan titunan Mogadishu, babban birnin ƙasar. Nan da nan aka rantsar da sabon shugaban ƙasa, wanda ya yi alkawarin inganta matakan tsaro da yaƙar almundahana da kuma taimakon talakawa.
Hukumomi a arewacin Afghanistan sun ce yan ta'addan ISIS sun kashe wasu ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross, yan asalin kasar ta Afghanistan har su shida. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Jos Reza Gafari ya faɗa wa muryar Amurka cewa harin wanda aka kai jiya Laraba ya auku ne a gundumar Oshtifa, inda maharan suka kama wato suka yi awon gaba da wasu ma'aikatan kungiyar ta Red Cross biyu. Kungiyar ta Red Cross ta ce tawagar waɗanda ta kunshi direbobi uku da wasu jami'ai biyar na kan hanyar su ne ta kaiwa kayan abincin wato kayan agaji da ake matukar bukata a wani yankin da ke kudu a birnin Shebegan lokacin da aka yi musu kwanton bauna. Kungiyar ta Red Cross ta bayyana harin a wani matsayin wani babban mugun abu. Kungiyar Taliban da ta ce babu hannunta a harin, tana mai cewa kai hari ga kungiyar Red Cross mummunan laifi ne. Za mu farauto su tare da hukunta duk wanda aka kama, a cewar wani mai magana da yawun kungiyar. ISIS ta yi ikirarin kai kuna harin bakin wake na ranar Talata a birnin Kabbala. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro da rahoton gudunmawar babura da gwamnatin jihar Niger ta baiwa yan banga. Ga Mustapha Nasiru Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar ta bayar da gudunmawar baburan hawa guda 90 ga yan bangar da ke taimakawa jami'an tsaro a yankin ƙananan hukumomin Rafi da Shiroro da kuma Sarkin Fawa, da dukkanin su suka yi iyaka da jihar Kaduna ke fama da matsalar yan bindigar. Da a yanzu haka bayanai suka nuna cewa akwai ɗaruruwan jama'a da suka tsere daga garuruwan su a sakamakon tashin hankalin yan bindigar. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta gamsu da yadda yan bangar ke bada gudunmuwa wajen aikin samar da tsaro a wannan yanki, shi yasa ma ta ɗauki matakin taimaka masu. Jibril Baba Indace shi ne sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Niger.
An yadda da aikin yan banga saboda ai su a Hausance akan ce da ɗan gari ake cin gari. Su yan bangan sun fi sanin ƙauyukansu, sun san waye ne zai shiga ƙauye. Wani in aka gan wani yanzu wanda ba yadda da shi ba, duk inda ya shiga sun san inda za su. Amma ko da su yi niyya, in ba su da hababin hawa zai yi musu wuya. So wannan zai kawo sauki akan ayyuka da yan jami'an tsaro suke yi.
A gidan gwamnatin jihar Niger da ke Mina aka mika waɗannan babura ga shugaban ƙaramar hukumar Rafi Gambo Tanko Kagara, wanda shi zai kaima yan bangar waɗannan babura. Ga kuma abin da yake cewa
mashin nan kuma da aka bayar a gaskiya su ne suka fi amfani a wannan ƙasan. Saboda me wurin da ake shiga ɗin nan mota ba ta zuwa, in kafa kuma ya shigan shi da wahala. Mashin ne kawai za a iya amfani da shi, wanda yake shi ne kuma gwamna ya duba ya kuma so mana kuma ita za ta yi amfani akan wannan al'amari na su masu satin shanun nan da masu satin mutane.
Kuna da ƙwarin gwiwa ko kuma kuna da imani cewa su yan bangan nan za su iya aikin
sosai? In za ka lura cewa masu ma masu yin abin nan tsoron yan banga suke, saboda me su yan bangan gafa sun san dajin nan mahalba ne.
Ko da yake dai ban samu nasarar jin ta bakin wakilan yan bangar ba saboda rashin halartar su wajen da aka bada baburan, amma masana harkokin tsaro sun tabbatar da cewa taimaka masu da kayan aiki zai yi tasiri wajen yaƙi da yan bindigar. Bisa la'akari da irin gudunmuwar da yan civilian JTF suka bayar wajen yaƙi da Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To Allah jikan Alhaji Mai Garma Jauje Kwantagora. To kuma yanzu sai yadda shugaban riko na jami'ar APC na jihar Gombe suka rubu da matasa na Gomben dutse hannun riga wato group captain Bala Jibrin mai retire ga bayanin abin da ya faru sa'in da suke tattaunawa da Abdulwahab Muhammad
an je taro ne a Gombe yadda muke shugabancin jami'a to an yi zaben fitar gwanaye da ƴan takara wanda za su mana takara a matakin shugabannin kananan hukumomi da kansiloli na kananan hukumomi to mun zo muna murna ma juna a wannan fili na sakatarin jami'a sai wasu matasa suka zo suka yi kanmu a cikin taro kowa yana nan suka zo suna zagi na particularly ni suke zagi ciwon mun zo muna musu ne ne ba da irin har za mu kashe ka sun fada sannan aka kore su daga baya suka saki dawowa ka zo wani kokarin cire hula a kaina wani kokarin cire glass a ido na karatu wani kwace takarda a hannuna sannan wani a cikin su ya same ni bige ni da ice a gefen wuya na da kafadata shine abin da aka yi to dai alhamdulillahi an yi magana da hukumar tsaro yan sanda sun yi abin da ya kamata su yi sun samu masu laifi kuma sun ansa laifin su a hannun yan sanda kuma yanzu an kai su gaban alkali
ana ganin cewa akwai hannun wasu jigajigan yan jam'iyyar NPC din kai ya ka fuskanci al'amarin ku
to shi dai guda a cikin su ya ce shine youth leader na gidan senator Danjuma Goje dai kuma cikin su ya ce shi ma gidan Danjuma Goje yake kuma har ma ana masa kirari da wai shi abatin mama to maman ku an ce ita uwar gidan senator Danjuma Goje ita ce maman da ake nufi saboda haka muna ganin dai in mutum yana da uban daki aka ce an yi abu kuma uban dakin sa yana cikin abun giya wuya to ka san dole a ce za a fuskanci ciwon wata kila ta gefen uban dakin sa yake
to sai dai kuma wani mukarrabin senator Danjuma Goje Garba Tela Hero Ganawo Dilgombe ya ce baki shi ke yanka wuya domin kuwa ana zargin mai rikon jami'ar da fadan wasu kalamai da ya hadduka magoya bayan tsohon gwamnan jihar Gombe Muhammad Danjuma Goje
lalle an gaji chairman din mu na riko
a wani dalili
sai na zo ina can baya don ban zo wurin da wani ba sai na ga wuri ya cirni ke ana ta neman a kai duka haka da raba su da jar
abin da ake faɗa ma shine yaran ma da aka yi zargin su da sun yi duka din an kai batun yana kotu
eh haka dai lalle an ce an kama su bare ko wanda suka dace sojan nan ba chairman na riko na APC ba eh wannan gaskiya ne
kai dan jami'ar APC ne shi wannan mutumi an aiko shi ne ya sasanta dukkan bangarorin da ake rikici amma kuma sai gashi ku ba ku bari wannan yayi aikin sa ba walakanta shi an bibbige shi
eh to wato abin da yake faruwa an ce ne yana cewa wai dole cikin jami'ar Goje ne ya hada to ina jin abin da ya hazurka wasu bangare kenan a yadda rake cin a cikin magana don ya ce damuwar jami'ar APC a Gombe wai Goje ne shine abin da ya kawo wannan husumar kenan
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogwa ce karfe 2 na tsakar dare da minti 13 ga kuma shirinmu na gaba
Nakasa
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 ba kasawa ba
Nakasa ba za ta zama kasa
Mai sauraro barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda muke ci gaba da tattaunawa tare da wani bawan Allah mai suna Misbahu Lawal Didi wanda ya kirkiro da kwallon guragu a Najeriya wanda kuma ya ci gaba da gaya mana abubuwan da ya fuskanta da kuma abubuwan da yake fatan gani a wannan wasa na nakasassu da ma rayuwarsu gaba daya wannan da abubuwa da yake faruwa irin wannan gudunmawa da taimakawa juna da kirkirar abin da juna za su yi da sauransu da sana'o'i da ka faɗi cewa kuna kana yi kai kanka ma wani kalubalantar mutane zaka yi wanda suke kallon ku irin kallon hadarin kaji dan dole akwai su
a suna nan kullum muna da babu da su gaskiya kiran da ran musu shine na daidai su sani cewa mu ɗan adam ne kamar yadda kowane ɗan adam kuma ɗan kowace ƙasa yake da iko da ƴanci kamar yadda Allah ya ba duk ɗan adam da dokokin ƙasa suka ba shi a daina sauye mana haƙƙi abu ne za ka ga cewa kai ka zo da manya-manyan hujjoji ko abin da zai amfana da kasa daga taho haka za ka shiga sai ga mai gadi sai batta mola ya shiga sai tare kawai dan kana gurbi ko makaho ko kuturu wannan abubuwa abin bakin ciki ne sai ga wanda kai ma kana da iya ofishin sai yana maka aiki shi zai tare kan ka je maganar abin da ya shafi kasa wannan gaskiya abu bakin ciki ne kuma ina ganin kusan yana damun kowa da kowa to ba ma su ba a kasar kanta gaba daya da ake kira kamar mu a nan Najeriya gaskiya muna da babban kalubale don har yanzu gwamnatin tarayya ba ta yadda ta samu a dokoki ba abinda ake cewa disability rights bill har yanzu ba wani gwamnati tun daga aka fara siyasa na har yanzu da ta yadda ta samu a cikin dokar Najeriya a matsayin mu na yan kasan da aka ba mu yanci kamar yadda aka ba kowa wannan abu gaskiya ina kira ga wannan shugaba namu mai albarka president Mahmud Bari ya kokari to algarabi ya abu tarihi da musa a wannan abu san watanni da suka wuce ba har dai kai shi ɗan masanat a karkashin shi Bukola Saraki sanat president sun yi passing abin da ake kira sun yi passing bill din kuma su ma sun yi ana kira yanzu abin da ya rage mana shi ne harmonization haɗa bill guda biyu daga nan a fidda wanda za a kashe a ɗauka wanda za a ɗaga a kai shugaban ƙasa ya sa hannu to gaskiya lamari muna roƙon arziki kamar su ba kowa damar sa mu ma a sa mana hannu domin mu zama ƴan ƙasa masu cikakken yanki wayannan wasu za su ga to me yasa ga dokar ƙasa kuke nema a muku taku daban abubuwan da yake a ciki shi ne yau za ka je neman aiki kana da digiri ko kana da masters ko doctor ne kai idan irin ka ya zo mai kafa sai ma'aikata ta gwamnati za ta kawo mai kafa domin a tunaninsu ba ƙwaƙwalwa ka ke kallo ba ana kallon fisika ne ana kallon ka ne a matsayin ka na tafasashi to a dokar ta nuna cewa dole ne a ɗauki na tafasashi aiki kuma idan mutum ya nuna maka bariya ya ki ɗaukar ka danna kasa an ka kai kotu da za a bi ma hakinka wannan ɗaya daga ciki kenan akwai ilimi wanda yanzu abubuwa da yawa a cikin wannan dokar shi ne cewa ilimin mu dole ne sannan kuma za a yi zai zama kyauta wannan sauki ne da zai sa kowane irin mutum da yake da na kasa ya samu ya yi ilimi baya da bayan haka akwai health insurance da abubuwa da yawa da yake cikin abin wanda hukuma za ta kula da maganar a na tafashe ne sai ba ka da yadda za ka yi a kamfanin doka mutu ba zai taso ba duk asibitin da ka je wannan abu zai taimaka don kai na tafashe ne a maka kula ta musamman akwai abubuwa da yawa wanda yanzu misali ka ga mafi akasarin abin da muka fi da shi ne rarrafe to a cikin tsare-tsaren akwai cewa duk kayan da zai shigo na tafashe Najeriya to zai zama to an yi bashi wai ba kamar babu cajin da gwamnati ya ce don ta ɗari da wani abu a cikin abin to abin akwai abubuwa masu amfani da yawa ko mutum haka kurin don ya ganta na tafashe ya ci zalinta domin yana tunanin ba wata doka da ta ware ta ce ta ci mutuncin na tafashe akwai wulaƙanci to muna son duk irin wayannan abin an sa sa doka ya kasance cewa an samu ci gaba misali yanzu a irin ƙoƙarin da muka yi don bayan duk abubuwan da na gaya maka nan kamar yadda na gaya maka a harkar polio an samu turjiya da yawa duk da dai baka tambaye ni ba an samu turjiya da yawa a shekarun baya a Najeriya ba a samu sauki da wayar da kan al'umma ba sai da mu masu cutar muka shiga ciki dumu-dumu muka tabbatar mun ba da gudunmuwa iri na irin su Alhaji Aminu Tudun Wadanin Kano da makamantanmu muka shiga muka jajirce muka ta wayar da kan jama'a kafin aka yadda a yau magana da muke maka Najeriya Allah da nan gaba kaɗan za mu fita daga cikin masu magana can yin nan in ba dan larura da ta fara a Maiduguri ba da yanzu ma ba masu ci amma dai Allah ya yarda muna aiki da gwamnati ka faɗa da ka faɗa kuma gaskiyar lamari muna ba da gudunmuwa a yanzu haka akwai ɗan member sun kinge mu sama da 1,200 da suke aiki domin taimaka gwamnati don korar cutar shirin nan a Najeriya wannan ayyukan da muke ce kenan to kuma in kana abinka don Allah shi Allah sai sa wasu kuma su ga me take har ya taimaka maka ba na din nan Allah da ikon sa ina zaune kawai na ji kira akwai wata wani award da ake bayar wa Zero Award wanda Bill Gates ne da shugaban kasa na wannan na Dubai aka kirawo ni a Abu Dhabi suka bani award na Heroes Award akan maganar wanda suke taimakawa kautar da shirin nan wannan abubuwan muna nan muna tayi muna bada gudunmuwa mu ko muna roƙon ƴan Najeriya don Allah don Annabi su yi kokari su cigaba da karɓan wannan magani a matsayin mafita kawai guda ɗaya da za ta hana mutum ya kamu da cutar shirin nan
to amin amin to daga ƙarshe duk da yake ka mana dogon bayani shi sa ne shiru na kyale ka saboda akwai abubuwa da yawa da ka amsa min su da nake son tambaye ka wanda ka riga ka amsa su idan yanzu aka kalle ka a ƙasa ko matakin tarayya ko mataki na jiha sai aka ce to yau tun da kai dinnan kana da wannan larura wadda yanzu bata zama maka larura ba tunda har ta baka mafita har wasu ma sun biyo bayan ta sai aka ce yau kai ne zaka rike hukumar wasanni to fa ya kenan zaka yi da nakasassu da kuma
masu taba wannan abu mai zabi ne don akalla dai ya dan karbi tarihin da na baka na shekara 20 da wani abu muna wannan wasan ya kamata kawai wannan ma ya nuna cewa in Allah da za a iya rikewa kuma za a adalci tsakanin mai kafa da na kasashen kuma za mu tabbatar da cewa mu irin abin da su masu kafa suka yi mana na danna hakimu wajen amana kai mai kafa ne yawa gurbi ba duniya ba duk ba za mu nutsu wannan ba za mu adalci domin mu mun san cewa su ne iyayenmu idan ma gurgu ya samu wannan kasa biyan cinye masu kafa ne su ba ba mana saboda haka gaskiyar lamari ina tabbatar maka zamu yi adalci kuma ko da ma ban samu ba muna ba waɗanda suka samu shawara ba mamaki Allah ya ji rahmarsa wata rana inda rai da rabu za mu iya kaiwa ga wajen don muna siyasa muna cikin siyasa dumi dumi wata ran mu ma in namu lokaci ne Allah sai ba matsayin da ya so ba mu
to wani fata zaka yi ko kuma wani tsokaci zaka yi musamman wannan shiri na kasa ba kasa ba daga murya Amurka da ka fara jin shi zuwa yanzu
tsokacin da zan yi shine abin da ake kira zai commending din shi zan gode wa Allah zan muku godiya da har kuka tuna cewa mu ma muna da muhimmanci da ya kamata ku ba mu namu muhimmanci kuma ina muku murna da shawon shugaban kasar da yazo Allah ya sa ya zama mai sanadiyar gyara duniya da hada kan duniya ba mai rabawa ba
amin
sannan kuma ina gaya muku tsakani da Allah muna muku godiya kuma muna muku fatan alheri yanda kuka tuna da mu Allah ubangiji ya ci gaba da tuna da ku don kuma muna roƙon kuma Allah waɗanda ba su tuna da mu ba su koyi da ku su ma su tuna da mu don su ba mu daman mu faɗi namu abin da yake damun mu don gaskiyar lamari yanzu in baka neme mu ba waye zai je America yanzu neman ka
gaskiya ne
to magana ta gaskiya saboda haka ina so yanda kuke yin nan sauran gidajen radio suna jin ku ya zama abun gata kowa ya ba mu wani kan fili tun daga gidan radio mu wanda ake kira local na kasa har international abokan karawa guzu kun san su ba zan kira sunan kowa ba kuma muna fata Allah ya sa su ma su koyi da ku su ba mu dama
to amin amin dan abun ma da zan musu albishir su abokan aiki na ko ina suke a duniya da na kasa na jaha na duniya gaba daya shine abin da na gane da na fara wannan shiri na kasa ba kasawa ba wallahi sai yanzu na gane cewa duk wa'annan da ake cewa na kasa su ne maganan gaskiya suna da kwakwalwa fiye da yanda ake tunani sannan kuma ba wani a cikin ku duk matsayin sa da in aka kira shi wayar sa za ta buga sau biyu dauka ba saboda haka mun ina jin dadi matuka sosai wajen neman ku in yi hira da ku saboda ba kwa bani wahala
babu zan ba ka bai sai Allah nan gaba kadan man Allah ya kai mu ga makaman gwamnati mu za mu sa kudi mu nemo ka
to muna godiya sosai na godiya
Wata rana ka fi karfin mai karfi ka barbara har gare ni akwai laifi ban jin dadi ana ji
to a gaira Usman da tawagansa yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana ta da baba Yakubu Makeri
Dan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewar Ghana ta cece Ivory Coast a wurin sauraron ƙara akan takaddama da kasashe biyun ke yi inda Ivory Coast take zargin Ghana da shiga yankin ruwan tekunta a cewar lauyoyin Ghana Ivory Coast ba ta tsayi kan magana guda kullun tana canza matsayinta jaridar Daily Graphic ta ce lauyoyin Ghana a wurin sauraron ƙara a nan birnin Washington DC sun gabatar da taswirar yankin da ake takaddama a kai tare da bayanan tattaunawar doka da na diplomasiya tsakanin kasashen guda biyu wanda ke tabbatar da Ivory Coast ba ta da madafa a kotun dokokin teku ta kasa da kasa. Har yau jaridar Daily Graphic ta bugo a manyan labaranta cewar ma'aikatar 'yan sandan Ghana ta yi kira ga jama'a da suke mamayar ma'aikatun gwamnati da na masu zaman kansu da zumman tsare kadarorin kasa da su daina. Jaridar ta ce a wata sanarwa da ma'aikatar 'yan sandan ta fitar, daraktan sadarwa Superintendent Sifas Ata ya ce laifi ne wani mutum ko jama'a su ɗauki doka a hannunsu su shiga gidajen mutane ko wuraren aikinsu su ce za su kwace kadarorin gwamnati da aka sace. Jaridar Daily Graphic ta ce Sifas Ata ya yi kira ga jama'a da su ba da labarin duk wani mugun aiki har da zargi da ake yi ma wasu cewa suna rike da kadarin ƙasa ko ma'aikacin gwamnati ne ko ma mai zaman kansa a kai labarinsu a babban ma'aikatar CID da ke headquarter 'yan sanda a birnin Accra don ɗaukar mataki da ya dace a kansu. Sai kuma jaridar The Statesman wacce ita kuma ta rawaito hurucin shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo inda yake cewa a ƙarƙashin mulkin sa Ghana za ta koma kan turban ci gaba kuma nan ba dadewa ba kalubaloli da ke tattare da tattalin arzikin kasar za su zo ƙarshe da take ci gaba da rawaito jawabin na shugaban kasa jaridar The Statesman ta ce Nana Akufo Addo ya ce zai gabatar mataki da yake dauka a cikin jawabin sa ga kasa wanda zai yi nan ba dadewa ba da kuma kasafin kudin kasar da zai gabatar ga majalisar dokoki don ya nuna wa ƴan Ghana cewa ba su dauki aiki da suka basu da wasa ba jaridar The Statesman ta ce shugaban ya tabbatar wa majalisar sarakunan gargajiya ta kasa da ta kawo masa ziyara a fadar sa cewar manufofin gwamnatin sa sune za su kai kasar ga cin gaci Idan muka leka jaridar Delegate zamu ga ta bugo cewar jam'iyyar MPP mai mulki ta kafa tubali mai karfin gaske na inganta yankuna marasa galihu a cikin birane da zangonni a cewar ministan raya unguwannin cikin birane da cigaban zango Abubakar Sadiq Boniface jaridar ta ce ministan ya fada wa kwamitin majalisa mai tantance jami'an gwamnati cewar babban aiki da ke gaban sa a yanzu shine yanda zai wayar da al'umman sa da zango Jaridar Delegate ta ce ministan ya kara da cewar akwai bukatar a canza tunanin mutane da ma na gwamnati dan kanta da kungiyoyin jama'a da na masu zaman kansu da baki dan al'umman Ghana yanda kowa zai bada nasa gudunmuwa ga ayyukan ci gaban zango da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana baba ya ko makiri sashi Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
kai da baba ya ko yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku ma sauraro kuka aika muna
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da addu'a ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Da fatan Allah ba shi lafiya mai dorewa. Allah ba shi lafiya ya dawo gida Najeriya ya ci gaba da aikin na alheri kamar da saba.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina yau zan yi kira ne wa matasa musamman ma matasan mu na Najeriya wato musulmai da kristoci a gaskiya ya kamata mu hada kanmu duk wani tashin hankali mu bar shi saboda Najeriya yanzu akwai wani irin mummunan hali da ake fada ta fada ce musamman a yankin kudancin jihar Kaduna wanda wannan fada yawanci musulmai ne da kristoci kuma matasa to a gaskiya ya kamata wannan fada a daina shi
sai magana Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya ana ji ta dikin cewa shugaba Muhammadu Buhari a jiya talata ya zo ya sauka a birnin tarayya amma kuma an koya a Najeriya in Najeriya suna ta kai sai ku ce akan cewa shugaba Buhari ya zo wasu su ce bai zo ba wasu su ce gashi ya zo ya sauka a Abuja a jiya talata
Assalamu alaikum sashen sunana Muhammad Abul Sawa daga Zaria amma yanzu haka na kiran ku daga Lagos zan bayyana ra'ayina yau game da magana da aka yi akan harkar armajirci to hakika ni ra'ayina gaskiyar magana idan ma kun ji mun ci rubutun Allah ya kai ta gwamnati da ta kashe ha almajirci ne dukkan wanda zaka ji ci shi bai goyen bayan an almajirci tambaya dai zaka yi mishi da fada akan shi Allah dan sa yana almajirci kuma yana tafiya kafa mata kamar yadda ya ayyage riyaru din shekara kudin shekara hudu wai an tura shi almajirci iyaye sun san su haifi da su sira da su zuwa duniya amma tarihin su abincin su kartin sa suna ganin tawadi ne akan su
to mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma nan kara ta kace
Dan majalisar dokokin Burtaniya jiya Laraba sun kada ƙuri'ar amincewa da barin Prime Minister Theresa May ta ci gaba da shirye-shiryen janyewar Burtaniya daga tarayyar Turai.
Kuma Allah. Da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa sai Solomon Abu dan mutanen Ghana da ya bada umarni da injiniyan Loves. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku.